sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Yau ranar Asabar 23 ga watan Disamba na shekarar 2023. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A ranar Juma'a ne Amurka ta zargi Iran da hannu a hararen da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka kai kan jiragen ruwa na kasuwanci tare da ƙara zage damtse a daidai lokacin da Amurka ke la'akari da ɗaukar tsauran matakai da suka haɗa da yiwuwar amfani da ƙarfi. Fadar White House ta fito fili ta bayar da bayanan leƙen asirin Amurka. Yayin da 'yan tawayen Yemen da ke alaka da Iran ke ci gaba da kai hare-haren jiragen ruwa da suka ce suna goyon bayan Falastinawa a zirin Gaza, inda Isra'ila ke fafata da mayakan Hamas waɗanda ƙasashen Yamma suka ayyana a matsayin ƙungiyar ta'adda. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce Tehran ta samar da jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami ga Houthi da kuma bayanan sirri. 'Yan Houthi da ke riƙe da yankuna da dama na ƙasar Laraba mafi talauci da suka haɗa da Sana'a babban birnin ƙasar sun ƙaddamar da hare-haren jiragen marasa matuƙa guda 100 da makamai masu linzami akan jiragen ruwa na kasuwanci 10 a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. A ɗaya ɓangaren kuma, bayan shafa kwanaki ana tattauna mai tsanani kan batun dakatar da faɗa tare da samar da kayan agaji zuwa zirin Gaza da yaƙi ya ɗaiɗaita. Amurka bata hau kan kujerar naƙi ba a ranar Juma'a kan wani ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda kwamitin mai ƙasashe 15 suka amince da shi. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta faɗi cewa a yau wannan majalisar ta yi kira da ɗauki matakan gaggawa don ba da damar kai ɗaukin gaggawa cikin aminci ba tare da wata matsala ba, da kuma faɗaɗa ayyukan jin ƙai da samar da yanayi mai ɗaurewa na dakatar da tashin hankulan. Ta ce dole ne a gaggauta sakin waɗanda aka yi garkuwa da su, kuma dole ne Isra'ila da Hamas su mutunta dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa. A jiya Juma'a ne kasar Congo ta fitar da wasu sakamakon wuri na babban zaben kasar bayan tsawaita ranar zaben da ba a shirya ba, lamarin da ya sa wasu 'yan takarar jam'iyyar adawa suka yi kukan magudi tare da yin kira da a soke zaben. Sakamakon wucin gadi na dubun dubatan masu kada ƙuri'a a cikin 'yan gurin hijirar Congo ya nuna cewa shugaba Félix Tshisekedi ne ke kan gaba akan masu hamayya da shi. Hukumar zaben kasar ta Seni ta ce za a fara fitar da sakamakon zaben da aka kada a kasar Congo. Ta samu rijistar kimanin mutane miliyan 44 daga ranar Asabar. A wani taron manema labarai a Kinshasa, babban birnin kasar, shugaban hukumar zaben Seni Davis Kidima ya sake yin watsi da sukar da 'yan adawa da masu sa ido masu zaman kansu ke yi na cewa tsawaita kada ƙuri'ar ya kasance cikin rudani da rashin gaskiya. Zaɓukan da kan janyo cece-kuce sukan haifar da tarzoma a ƙasar ta biyu mafi girma a Afirka, wadda kuma ita ce ƙasa ta uku a duniya wajen samar da tagulla, kuma ita ce kan gaba wajen samar da cobalt, wani muhimmin sashi na batirin motoci masu amfani da wutar lantarki. A yayin da dakarun 'yan adawa ƙasar Myanmar da ƙungiyoyin ƙabilu masu ɗauke da makamai ke ƙara ƙaimi wajen yaƙar gwamnatin mulkin soji, kafofin yaɗa labaran ƙasar na ci gaba da ƙoƙarin yaɗa wannan mataki. Tun a watan Oktoba, gamayyar ƙungiyoyin ƙabilu masu ɗauke da makamai a arewacin jihar Shan sun kwace garuruwa dama da kuma ɗaruruwan ofisoshin sojoji. Masu lura da al'amura da yana ganin cewa wannan farmaki shine barazana mafi girma ga gwamnatin mulkin soja tun bayan da sojoji suka kwace mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu shekarar 2021, inda suka ɗaure shugabannin da suka zaɓa bisa tafarkin demokaradiyya tare da ɗimbin 'yan jarida da 'yan adawa. Yayin da hukumomi suka soke lasisin kusan gidajen jaridu 12 tare da kame ma'aikatan watsa labarai da yawa, 'yan jarida da yawa sun kwashe kayansu zuwa gurin hijira.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Wayo kaina mutuwari gace ba ta fita, kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce. Duk sanda nazo kan ayar nan ni sai na di mauce, rigar nan dai mutuwa da zai yi wada na tube ta in tube ta. Wayoni kan labarin mutuwa na tausan kaina, ba zan manta ba dan mutuwa ta yi mun yankan kauna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya a yau Asabar ta biyun ƙarshe a shekara ta 2023. Da fatar an wayi gari lafiya da mai sauraro ya ji wannan waka ya san halin da muke ciki, kamar yadda muka alkawarta makon da ya shige baba. Yau shirin nan dungurungun mun yi shi ne domin karrama tsohon abokin aikin mu, baban yayanmu, ni babban yayan
kowa ya sani.
Alhaji Kabiru Fage da Allah ya yi wa rasuwa makon da ya gabata, yau mako ɗaya da kwana ɗaya kenan.
Gaskiya
haka yake. To masu saurare sun yi ta aiko mana jaje baba,
haka
da waɗanda za mu iya sawa da waɗanda sun yi yawa dai, saboda haka kamar yadda muke faɗa kullum, komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa, saboda haka za mu takaita shi ga wakilanmu da abokan aiki da shi shugaban sashen Hausa da kuma iyalan shi marigayi. Haka yake. To kamar dai yadda masu saurare suka sani, shi marigayi Alhaji Kabiru Fage na ɗaya daga cikin ma'aikatan sashen Hausa na farko, kuma kusan sai ka ce shi ne na biyun ƙarshe da ya rage da rai, domin daga cikin ma'aikatan sashen Hausa na farko duka Allah ya musu cikawa. Sai tsohon ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin sashen Hausa, wani Bature, shi ne kaɗai yake da rai a halin yanzu.
Sarki, wato wanda suka faro tun shekara 1979.
Haka, babu wanda ya rage da ko waɗanda suka faro a da ɗin ko kuma haka dai. To, bari mu fara da waɗannan sakonni baba da muka samu daga hannun su wakilanmu da suke a Najeriya.
Assalamu alaikum Malama Grace. Aljiya yana mika lahina game da mutuwan Alhaji Kabiru Fage, wanda shi ne mutum na farko da lokacin da yana MCU shekaru 17 kenan zai fara ɗaukar labari na ya sa Voice of America, wato muryar Amurka, lokacin da aka ɗauke ni aiki a matsayin wakili a nan jihar Borno da Yobe. Marasiya muna mika lahini, kuma Allah Ubangiji ya jikan Alhaji Kabiru Usman Fage. Mun gode kwarai da gaske.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba abinda za mu ce game da rasuwar Alhaji Kabiru Usman Fage, sai dai mu mishi addu'a da kuma fatan aljanna. Kamar da aka sani, Alhaji Kabiru Fage tsohon ma'aikaci ne na BOA, kuma ina ɗaya daga cikin tsaffin ma'aikata ko wakilai na muryar Amurka wanda na tarar da Alhaji Kabiru Fage a lokacin da na fara aiki a sashen Hausa na muryar Amurka a shekara 1993. Saboda Alhaji Kabiru Fage uba ne ma gare mu, ba wai kawai abokin aiki ba, kuma wancan lokaci zan iya tunawa da irin shawarwari da yake bani da shi da sauran magabata irin su marigayi Alhaji Lau Salojibiya da marigayi shugaban sashen Hausa na wancan lokaci, wato Malam Steve Lucas, haka kuma da shi shugaba na yanzu Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto. Allah ya ji kansa, ya rahamshe sa, Allah ya baiwa iyalai da sauran abokan aiki da yan uwa hakurin wannan babban rashi da aka yi.
Malama Grace sunana Ado Abdullahi Hazard, ɗaya daga cikin abokan aiki na marigayi Kabiru Usman Fage. Kabiru Usman Fage mutum ne mai saukin kai wanda baya son tashin hankali, mai hakuri, mai ba da dariya. Mun yi aiki da shi a NTA kuma mun yi aiki da shi a VOA a lokacin da nake wakilin su a nan Bauchi. Mun yi aiki mun kuma yi karatu da shi a Ingila a wani course da muka yi a Business International School. Ina mana mai ta'aziyya rasuwar Alhaji Kabiru Usman Fage. Ina wa iyalan sa baki daya ta'aziyyar rashin Kabiru Usman Fage. Allah jikan shi da rahama, Allah gafarta masa, alisa ya huta.
Farko dai ni Nasiru Adam Alhikaya zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun yi babban rashin wannan dattijo dan jarida wanda yana gabatar da shirye-shirye, to irinsa ne za mu ce kamar ka bar rediyonka yana aiki dare da rana ne. Alhaji Kabiru Fage babu shakka ya yi tasiri ainihin a duba yadda ya bar aikin nan na VOA ya ritaya shekara ta 2014, amma mutane ba su daina tambayar labarinsa ba. Nan yana cikin wanda aka fi ma tambaya ta labarinsa, wai ina Alhaji Kabiru Fage ya shiga ne? In ce ina nan a Amurka, ina nan. Kuma abinda zan ma fi tunawa da shi shi ne shirye-shiryensa da ya gabatar tun lokacin da na fara aiki a nan wurin Amurka matsayin wakili, wato kamar shirin nan na ilimi kwar ɗan adam da shirin musulunci tushen rayuwa, da ma wani shiri da ya yi na ga shirin bai daɗe ba wani gari ya waye. Duk waɗannan shirye-shirye na aika rahotanni da yawa waɗanda ake amfani da su a cikin waɗannan shirye-shiren. Kuma ba shakka Alhaji Kabiru yana ɗaya daga cikin mutane da zan ce mun yi hulɗa da su sosai, ta yadda kusan zan ce ba mu taɓa samun saɓanin fahimta kan wani aiki da na yi ko kan wani aiki da ya sa ni na yi a nan murar Amurka ba. Kuma a lokacin Alhaji Kabiru da yake ya sani da Sale Shehu Ashaka, in zai tambaya kan ya laƙaba wa Sale Shehu Ashaka suna Sale Breaking News, wato in ka ji labarin da zai baka wani labari ne da aka yi shi yanzu. Akwai wata shekara da ya zo Najeriya, ita ce ma zan ce daga wannan zuwan da ya yi sai lokacin da ya ajiye aiki ya zo kamar zai zauna Allah da ya yi zama a nan Kano ba, ya sake komawa Amurka. Ya bugo min waya ya ce yana son in ya zo filin jirgin sama na nan Abuja, yana so ya gama abubuwansa nan take don zai wuce Kano ne daga nan. Don haka da zo na tabbatar an yi magana, an bincika kayansa a kan lokaci ya samu ya wuce. To kawai sai muka shirya muka tafi. Na samu muka gaisa sosai, sai na gane ma abinda kawai yake nufi irin abin da ni na dattawa. Na zo ne mu gaisa mu gana gaba da gaba mu sada zumunci. Allah shi ne kawai. Da lokacin ma na zo na samu mutane da yawa sun gane shi, sun zo ana ta ɗaukar hoto, ana ta murna, ana abin da ba a cewa komai sai alheri kawai da aka sada a wannan lokacin. Allah ya saka masa da alheri.
To marigayi Alhaji Kabiru Fage mutumin kirki ne, dattijo mai fara'a, mai ban dariya, kuma duk wanda ya mu'amala da shi zaka ji ya yaba masa. Na san shi tun yana principal editor a NTA Kano, ni kuma na NTA Kaduna, sanda da wani aiki ya kai ni can. Sannan kuma lokacin da na nemi komawa da aiki a NTA Kano daga Kaduna da irin shawarwarin da ya bani, ya ji daɗi. A lokacin kuma da ya zo ya sami aiki da murin Amurka, sai zumuncinmu ya ƙaru, musamman kuma lokacin ma da na je Amurka ɗin a nan lokacin an zauna an yi mutunci, an zauna an ji daɗin harkoki yau da kullum har na barocin ya guda ma mutunci ƙwarai. Kuma a matsayin shi na shugaba na edita duk yadda za ku yi wani mu'amala na batun aiki na wane ne, cike za ka ji shi da mutuntaka, ma'ana yana ba ka darajar ka na ma'aikaci kamar mai ƙasa da shi. To wannan a mace an yi babban rashin ɗan uwa abokin aiki shugaba. Allah ya ji ƙanshi ya rahamce shi ya saka huta, sani shi abin malumfashi.
kuma na ji yadda Nasiru Adamu Elikaya ya ba da tarihin haduwansu da sauransu
haka,
wanda gaskiya abin tunawa ne
haka kwarai da gaske. Kamar yadda ka ji shi Haruna Dauda biyu shi ma ya bayyana, shi ne ma'aikacin farko da ya fara daukan rahoton shi lokacin da aka dauke shi a matsayin wakili.
Allah sarki.
Haka akwai da taku kwarai da gaske, akwai
da taku. Ai, ko ni ina da tarihi da zan bayar game da wannan bidiyo saboda ziyara ta farko a nan Washington DC, in kina tunawa a shekarar 2009 da na kawo ziyarar nan, gaskiya ya bani lokaci kuma ya nuna min ubani sosai.
Ainihin lokacin da nazo ni kuma lokacin da aka dauke ni aiki baba, ka san dai duk wanda aka dauka aiki da inda ka je sabon wuri sai an kama maka hannu.
Haka.
To shi babban yaya yana ɗaya daga cikin ma'aikatan da zan ce shi ba ma ya zuwa ba ya jira ma in je in tambaya, da ya gani kawai na tsaya sai ka gan shi ya tau ya dauko ya kama wani, ya ce to menene kanwata menene.
Allah sarki.
Wata ran baba ya gaya min ya ce ai ke baki sani ba, ya ce lokacin da kika zo daga shigowanki ofis sai kawai sai kika rike kai tsaye wurina sai kika ce babban yaya ina kwana, sai kamar kin zuba min ruwa a jiki. Yace tun daga wannan lokacin na kudura a raina cewa duk abin da kike nema
haka ne,
ba zan ba ba
zan rike ki kawaki
haka to haka muka rayuwa da babban yaya har bayan da ya ritaya shekaru biyu. Ba bayan ritaya shi har Jamila ta fara aiki, wanda zai kira ne ya ce kanwata kaza 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 kaza. To na ji dadin babban yaya kwarai da gaskiya, ya zama mun babban yaya kamar ya ci sunan shi kwarai kwarai.
Allah sarki.
To mun kuma abokan aiki su ma kalilan kamar da muka ce ba za mu iya ba kowa lokaci domin
karancin lokacin
ba. To a ƙarshe duka daga cikinmu duka babu wanda ya fi daɗewa da aiki da shi marigayi kamar shi Aliyu Mustapha Sokoto, Alhaji Aliyu shugaban sashen Hausa.
To assalamu alaikum. To da farko dai a madadin duka ma'anar sashen Hausa na murar Amurka, muna miƙa saƙon godiya matuƙa ga dukkan mutanen da suka kira mu ta hanyoyi daban-daban, suna mana ta'aziyyar wannan babbar rashi da muka yi na Alhaji Kabiru Usman Fage, wanda Allah ya wucikawa bayan gajibin rashin lafiya da ya fama da ita. Allah ya ji kansa, Allah ya rahamshe shi. Duk wanda wato ya san Kabiru Fage da ƙyar baji labarin mutuwarsa ba, saboda yadda kafofin watsa labarai na duniyar nan na social media wato na kafofin watsa labarai na zamani da sauransu suka ɗauki labarin, kuma sannan duk wanda yake bibiyar labarin zai ga yadda mutane da yawa suka yi ta ba da shaida mai kyau ta alheri game da shi wannan bawan Allah, bayan da Allah ya masa cikawa. Kabiru Fage sananne ne kwarai da gaske tun ma kafin ya zo nan mu da Amurka, tun yana malamin makarantar sama har lokacin da ya zo magana a kida jaridancin nan, kuma ni da shi wata kila yana jin wata biyu ko uku ne a tsakanin mu zuwa Amurka, ya zo bayana da wata biyu ko uku. Saboda haka mun dade da sanin juna da shi, kuma akwai tarayya da mu'amala da cuɗanya ba ta aiki kaɗai ba, har ta iyali da zamantakewa. Mutumin da shugaban ƙasar Najeriya ya fito yana ce duniya juyayi da alhini na mutuwarsa Kasim ba ƙaramin ɗan jarida ba ne, saboda haka babban shi Najeriya da Afirka da kuma duk masana'antar jaridu ta duniya muka yi. Abin kawai za mu ce shi ne Kabiru ya gama da duniya na lafiya, saboda duk zamansa a Amerika ɗin na hayi aiki ya ajiye, ba za ka ce ga abokin rigimar Kabiru ba. Muji ya gama da mu lafiya, kuma ya rabu da duniyar nan ga sanin mu lami lafiya, kuma daga shaidun da ya samu an san cewa ya gama da ita duniya lafiya. Illa kawai mu ci gaba da yi masa addu'a da cewa Allah ya ji kansa ya ramshe shi, Allah ya bar abin da ya bayo baya albarka, kuma Allah ya sa ya cika da imani. Mu kuma da ya bari Allah ya sa mu cika da imani, mu tashi da imani, Allah ya gafarta masa. Assalamu alaikum.
Mun kuma hira da iyalin shi.
Wato shi dai baba malami ne mai son karatu da rubutu da koyarwa. Ba yadda mutum zai yi mu'amala da shi ba tare da ya dauki darasi ba. Ya ba wa ilimi muhimmanci sosai ba bambancin ilimin boko da na addini domin dogaro da kai. Ɗaya daga cikin darasin da na koya daga mahaifina kuma malamina kuma babban abokina shi ne darasin yin abu domin Allah ba domin mutane ba da kuma bin ka'ida. Babu shi mutum ne wanda duk abin da ya sa a gaba da niyyar zai to zai tsaya a kan shi domin ya kare gaskiya kuma ya bi mishi haƙƙin shi. Baya son ja-in-ja da cece kuce da duk abin da zai tare zaune tsaye. Baba baya magana kai tsaye sai ya bincika ya nutsu da samun yadda zai fidda magana domin a fahimce shi a gane dalla-dalla kuma a amfana. Shi a matsayin malami ne a koda yaushe rayuwar shi ta kasance cikin mai koyarwa kullum. Sai dai idan mutum bai niyyar koyo ba ba mai magana ba ne, amma idan har ya yi magana to da akwai abin koyo da ɗauka a ciki. Amma fa kuma ba shi da tilasta wa mutum ba abin da zai hana shi mu'amala da mutum idan ya ba shi shawara kuma bai ɗauka ba. Ba shi da riko kwata-kwata duk abin da zai yi sai ya duba yadda wannan abin zai amfani mutum. Na biyu da na koya a gare shi shi ne muhimmancin magidanci da abin da ya kamata a matsayina na ya mace da ya kamata na duba a namiji wajen aure. Baba ya koya mana da baki kuma ya nuna mana a zahiri yadda suka yi rayuwar shi da mahaifiyarmu cewa duk wani dan adam mutum ne, ba wani wanda ya fi wani, ba gwagwarmayar tsakanin ƙarfin mace da na namiji, kowa na da haƙƙi, ba duka ba zagi. Ya nuna mana babban abin dubawa ga namiji a wajen namiji shine namijin da ke tsoron Allah. Ya ce domin duk wani namiji da ke tsoron Allah to zai ji tsoron saba mishi. Ya nuna mana muhimmancin dogaro da kai domin kada a wulakanta mu. A lokacin da ya zo Amurka ba abin da ba faɗa ba game da kawo iyalin shi musamman ma 'ya'ya matan shi ƙasar Turai da ake ganin ba al'ada kuma ba addini. Amma alhamdulillah babu mai hangen nesa ne ya toshe kunnen shi ya taho da iyalin shi. Ba abin da za mu ce illa alhamdulillah. Ya ba mu kayan aikin da za mu iya kula da kanmu da iyalanmu da ma al'umma baki daya. Wannan ma kadai ba karamin daukar mataki ya dauka ba. Ya toshe kunnen shi ya nemi addu'ar murgayiya mahaifiyar shi yayi gaba. Alhamdulillah kawai ne tsakanin mu da shi. Mun gode wa Allah da yi bawansa mai tsoron shi ba mai tsoron bakin mutane ba. Abu na uku kuma na ƙarshe shi ne darasin ƙarshe-ƙarshen rayuwar shi na baya-bayan nan da muka bayan mun girma. Muma muka fara zama magidantan kanmu inda ya koya mana muhimmancin sanin bambancin buƙatar zuci, wato za a iya cewa abin da ake buƙata a rayuwa na needs, da kuma abin da muke so kuma muke ƙauna za mu iya cewa wants, domin daƙile burin zuciya da kuma kare shiga hatsarin rashin godewa Allah. Yanzu haka wannan darasin ne ɗaya daga cikin abin da muke koyawa muke bawa namu iyalin domin tarbiyyantar da su musamman ma cikin wannan zamani na social media da komai zuciya na so komai idan mutum na kan idan abin wani. Allah ya taimaka mana, Allah ya ji kan baba, Allah ya masa rahama, Allah ya haskaka kabarinsa, Allah ya faɗaɗa kabarinsa, Allah ya sa shi cikin mutanen da za su tashi tare da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya haɗa mu aljanna mu da muka rage, kuma Allah ya sa mu zama mishi sadaqatul jariya. Allah ya rufe duk wanda sunan shi ko tunanin shi ya faɗo mishi a rai, ya yi mishi addu'a. Allah ya sa rayuwar shi a barzakh ya zama rayuwar hutawa cikin lumana da kwanciyar hankali. Alhamdulillah.
Kaji abinda Jamila take faɗa a madadin iyali
gaskiya kisa akwai wata magana da Hausa ake yi wai mace mai kamar maza
haka
ina zan iya cewa ita kanwata Jamila kusan haka take saboda wato ran da aka yi jana'izar shi baban namu wato tun daga inda aka sallace shi a masallaci har muka je makabarta akan kafar ta haka take tsaye aka yi komai kin san nan ba kaman can wajajen mu ba nan sun ba da dama
mata
suna iya su je makabarta ko da yake suna da inda suke tsayuwa ba lalle bane ce su kare su wato wannan kanwatawa wato haka ta tsaya da ita aka yi komai da sauran yan uwa da kanninta da suka tsaya aka yi komai to wannan gaskiya ina jinjina mata kuma ina addu'a Allah gyara bayan shi baban namu Alhaji Kabiru Usman Fage kuma Allah zaunar da iyali baki daya lafiya kara musu hakurin wannan rashin
to amin amin shugaban sashen Hausa ya riga ya yi jaje a madadin mu duka amma mu ma za mu kara a madadin dukkan ma'abota sashen Hausa muna godiya domin jaje kuma muna addu'a Allah ya kyautata karshen mu duka Allah ya ba wannan zuriya jimurin wannan rashi kuma Allah ya kyautata karshen mu kamar da muka alkawarta idan muka dawo mako mai zuwa za mu ci gaba da wannan dama da muka ba ku mun samu sakonninku kuma
buhu-buhu
mai rabo ka shiga shirin
haka yake allurar cikin ruwa
haka to yanzu a madadin
baba ya kuma ke
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya sa mu ga ƙarshen wannan shekara da mu lafiya da alheri kuma baya duniya makaranta yau samari da lura ba mu nazarin ta na gaman shagala
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashenhausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya